بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بايان هكا وانا مسلمي نكسا دنانيسا غيسوا تأدين المسلم شغريم من البركة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah godiya saboda ya sake ba mu damar haduwa domin ci gaba da karatunmu na wannan wata na Ramadan. A yau 15 ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yayi daidai da wato bakwai ai takwas ko ga watan Mayu na shekara ta 2020 miladiya. A yau ranar Juma'a, kamar yadda muka saba, muna amsa tambayoyi ne waɗanda kuka rubuto a cikin tsawon sati guda da muka yi muna karatuttuka. Abinda zan dan ƙara faɗa shine tambihi guda biyu. Na farko, waɗanda suka rubuto tambayoyinsu duka, waɗanda dai suka iso gare ni, in Allah ya so yadda za mu amsa su, sai dai idan tambayar mutum da mu riga mun amsa ta, to ba za mu yi ta maimaitawa ba. Akwai tambayoyi da yawa da mutane suka rubuto waɗanda mun riga mun sha amsa su, waɗanda kuma ba za mu samu damar da yanzu za mu yi ta maimaita su ba. Da haka sai dai mutum ya nema a cikin karatutukan da suke baya kenan. Sannan kuma kamar wanda da suke tambaya akan yanayin yanda za a yi ramukan azumi, magana mai ciki da mai shayarwa, wannan mun yi ta faɗa ba za mu maimaita ba. Sannan da yin tambaya akan maganan sirace a cikin azumi, yana karya azumi ko baya karyawa, da magana akan batun test na masu aure, batun aka samu namiji da mace ba su yi daidai ba a wajen genotype, wajen yin aure, duk waɗannan gaskiya mun riga mun yi su, da haka ba za mu maimaita ba. Sannan dalili na biyu shine idan mutum tambayarsa ba ta fito fili ko an fahimce ta ba, ita ma mutum ba zai ji mun karanta ba. Amma in dai tambayar mutum ta fito fili kuma an fahimce ta, to in Allah ya so ya yarda za mu yi kokari mu karanta gurgudun abin da muka sani, kuma za mu amsa. In ma ba mu sani ba za mu iya karantawa mu ce ba mu san wannan ba. Sannan kuma sai waɗanda suke rubuto tambayoyi suna turowa gare ni kai tsaye, ba gare ni kai tsaye za ku tura ba, ko dai ku tura ta cikin wato shafukan ko na WhatsApp ko na wato Facebook ko kuma na Telegram, wanda a ciki ne da yawa kuke samun wannan karatun, a wurin da za ku iya barin tambayarku. Sannan mutum yana iya turawa kai tsaye ga ɗaya daga cikin waɗanda suke tattara tambayoyin nan daga baya su bani, shine kamar Amir Isa Abdallah da lambar wayansa wadda ka rubuta mun a rubuce sai in faɗa, da kuma Malam Luqman, wanda duk wannan mutum yana iya rubutawa ta hanyar su, in ya tura musu su kuma za su rubuta sai su miƙo mu. Haka kuma kamar yadda za a riƙa gani a tashar talabijin ta Hausa 7, sukan rubuta lambobin waɗannan lambobin guda biyu akan, in mutum yana da tambaya ya rubuta ta hanyar su kuma su isa gare ni. Abin da yasa shine in ka turo ta wuri na, ba duka abubuwa nake iya karantawa ba saboda sun yi yawa, ta yi ka turo ban duba ba, ban samu damar gani ba har a zo a karanta ya wuce. Sannan kuma lokaci ba zai iya bani dama in ka leko tambayoyi kuma bayan ga karatun da yake gabana ba. Allah ya sa mu dace. Tambayar da za mu fara karanta ba a yau ita ce tambayar wani bawan Allah, wanda na ga tambayar tana da muhimmanci ta ilimi ce, baka shi yasa zan fara gabatar da ita. Ana ce masa Muhammad, daga bayan primary na Kobi a nan Bauchi, wanda ya tambayi masu muhimmanci kamar haka. Tambayarsa ta farko ya yi ne akan jerin wato surori na Alƙur'ani. yake cewa ya ga an jera alqur'ani ba ta hanyar yadda aka saukar da alqur'anin ta fuskar ikra ita ce ta farkon sauka amma sai ga ba ita ce ta farko ba tana can gaba me yasa ba a tsara alqur'ani a irin wannan jerin ba sannan yayi tambaya dangane da kaddara har tambayoyi guda biyu duka masu muhimmanci da farko tambayar ka akan jera alqur'ani shine tartibu suwar alqur'an ka sani da cewa malamai sun yi ittifaki ko ijma'i cewa ayoyin alqur'ani duka jeran ta su tauqifiyya ne su yadda ka gan sunna haka aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a haka ya karanta a haka ya karantar kuma dole a haka zaka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin dole a haka zaka jira ba zaka ce maliki yawmiddin kafin ka ce arrahmanir rahim ba haka ne duka qur'ani yake wannan duka malamai sun yi ittifaki akai amma sai surori yanda suke jere yanda kake gani a yanzu suratul fatiha ita ce ta farko sai bakara sai ali imran sai nisa har zuwa karshe wato zuwa suratul nas wannan jerawa da kaga an jera su haka to shin shi tanqifiyya ne haka yazo daga wurin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani ba zai iya canzawa ba ko kuma ijtihadi yana iya shiga ciki kokari ne na sahabbai suka tsara suka jera su a haka a wurin waɗansu malamai tauqifiyya ne su ma surori haka suke haka yazo a alqur'ani lokacin da Allah madaukin sarki ya saukar da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an dauko ne daga lauhul mahfuz aka ciro shi aka saukar da shi daga baitul izza a saman duniya suka ce haka yake wanda suke da wannan ra'ayi akwai al-imamul kirmani akwai kuma wato waɗansu daga cikin malamai da suke gani cewa wannan abu ne tauqifi wanda dole a haka yazo kamar yadda al-imamul bayhaqi ya faɗi wannan a cikin al-madkhal yake cewa kana murattaban ayatuhu wa suwaruhu ala hay'ati ma huwa alayhi al'an yadda ka ganshin nan haka yake tun farko har kuma zuwa ƙarshe don haka tauqifi ne amma waɗansu malaman kamar Imam Malik ibn Anas da waɗansu cikin malamai Allah ya musu rahama suke cewa wato ijtihadi ne shi jera surori banda su jera ayoyi jera surori wato abu ne ijtihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ba tare da ya lazimta cewa dole sai an sa sura kaza sai an sa sura kaza shi yasa ya halatta in ka zo sallah kana iya karanta sura sannan in zaka jera da wata kuma ba sai ka dauko da take jere da ita ba sai ka dauko ta gabanta kamar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam in yana qiyamul layli ya taba karanta suratul baqara sannan sai yayi suratul nisa kafin daga baya zai suratul ali imran wanda yake nuna cewa jerawa ba dole bane sannan kuma suka ce an samu daga sahabbai lokacin da aka hada alqur'ani aka rubuta shi waɗansu sun yi copy nasu amma sai suka jera shi a yanda ba yake a yanzu ba kamar mushafu ali wato mushaf din sayyidina ali ibnu abi talib shi da yazo rubuta shi sai sa suratul baqara ita ce ta farko sannan a'a sai jera su a gurgudun tsarin surori yanda suka sauka yasa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce sura farko a ciki sannan sai suratul muddathir ita ce ta biyu sai suratul nun wal qalam sai suratul muzammil kamar da aka rika saukar da su haka ya jera su wannan ita shine mushafu ali amma mushafi ibnu mas'ud shi kuma abdullahi ibnu mas'ud shi kuma sai ya jera nata a tsayin surori da aka sai yayi suratul baqara sannan yayi suratul nisa sannan suratul ali imran sai ya jera su a haka gurgudun tsayi har zuwa wanda tafi kowa gajarta to amma wanda daga baya kuma aka yi ya tabbata aka tsaya a kai shine tartibin da su Zaid ibn Thabit Allah ubangiji ya kare yarda a gare shi da shi da sauran sahabbai a lokacin zamanin sayyidina Uthman ibn Affan yanda suka rubuta mushaf suka jera shi ya fara da suratul Fatiha ya kare da suratul Nas wannan sai zama daga baya kamar ijma'i ne domin dukkan Qur'ani da mushaf Ali da mushaf ibn Mas'ud da sauran su ai duka sun bata sai wannan sai zama kamar duka sahabbai da malamai magabata sun tsaya akan wannan don haka yanzu ijma'i shine ka jera shi a yanda kaji yake jeren nan don haka wannan shine abin da ya zama mustaqil wallahu a'lam tambaya ta biyu dangane da kaddara kake cewa ana cewa wato waɗansu abin nan yana ce ai masa ƙarin bayani dangane da kaddara shin kaddara yaya take ne wannan babu ne wanda yake da fadi wanda ba zai yi a cikin amsa tambayoyin mu gama maka bayani akai ba kuma da yawa daga cikin tsarin tafsirin mutum da tsari ne na tafsirin mai zuwa idan Allah ya kai mu inda bayani yake akan kaddara zaka iya jin bayani mai yawa kamar yadda in ka nemi tafsirin da muka yi na surorin kasa a cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar na san zaka samu cikakken bayani da muka yi akan bayani akan kaddara to amma a yanzu dan abin da zan gaya maka shine abin da ake nufi da kaddara shine hukuncin da Allah ya zartar da tsarin da Allah yayi akan gudanar da duniya tun kafin ya halicci duniya wannan shine ake nufi da kaddara sannan kuma ita kaddara yarda da ita wani bangare ne daga cikin bangarori na imani a musulunci wanda in babu shi imanin mutum yana zaftarewa ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda bai yi imani da kaddara ba to wannan bai yi imani ba kuma musuluncin sa ai imanin sa bai tabbata ba sai ya yarda da kaddara sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi na shidda daga cikin rukunan imani a cikin hadisin wato da ya shahara na hadisin wato da annabi sallallahu alaihi wasallama yake jera wato abubuwa na imani a cikin hadisin jibril wanda ya fada cikin hadisin umar dan khattab wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sannan kuma abinda ake nufi da wannan dai shine abinda ake nufi da kaddara a takaice wato yanda Allah ya tsara yanda zai gudanar da wannan duniya saboda komai na Allah akan tsari ya gina shi kuma kaddara tana da matakai guda hudu ne da dole zaka yi imani da su mataki na farko shine martabatul ilm wato sani Allah ubangiji ya san komai da komai in nace komai ina nufin komai da kadan da mai yawa da babba da karami da na boye da na bayyane da na da da na yanzu da na gaba Allah ya sani da abubuwan da suka faru da waɗanda za su faru da waɗanda suke faruwa a yanzu da waɗanda ba ma za su faru ba inda a ce dalili zai sa su faru ta ya za su faru Allah ya san shi to shine ake nufi da martabar ilimi alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi sama'i wal ard da kuma fadin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai da komai to wannan shine martaba ta farko babu abinda Allah bai sani ba tun da har zuwa yanzu da duk abinda zai faru a duniya Allah yana sane da shi sannan abu na biyu shine martabatu alkitaba shine Allah ya rubuta komai duk abinda ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba in dai suna cikin wannan kauni na yanda Allah yake gudanar da duniya to akwai rubutu da Allah ya rubuta tun kafin ya halicci duniya sama da ƙasa da shekara 50 ya gama rubuta komai kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda Imam Muslim ya rawaito kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50,000 sana sannan kuma Allah madaukakin sarki yace alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi as-sama'i wal-ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir da kuma Allah yace wa kullu shay'in ahsalahu fi imanin mubin to komai Allah ya rubuta ya taskace shi na dukkan al'amuran duniya yana rubuce a cikin wani babban littafin Allah na kundi da ake ce masa Allahul Mahfuz sannan martaba ta uku ta imani da kaddara shine kai imani da martabatu al-khalq shine martaba ta halitta cewa duk abin da ka gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba indai wannan abun ya zama wato samamme to Allah ne ya samar da shi ta hanyar halitta shi da shi da abin da shi ma zai iya yi na aiki ko motsi ko tunani duk Allah ne ya tsara halittar abin duk abin da kaga ya faru a yanayi to Allah ne ya rubuta ya halicci abin sannan duk wani abu kuma Allah ne ya halicce shi wallahu Allahu khaliqu kulli shay sannan kuma wa khalaqa kulli shay Allah shi ya halitta komai da komai ciki har da ayyukan da bayi suke yi ma Allah ne ya halicce su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun aikin da muke yi da zantukan da muke fada da duk abin da muke aikata ko mai kyau ko mai muni Allah ne ya halicci wannan aikin kafin muka samu muka iya shi inda baya cikin halittar Allah da ba ma za mu iya aikatawa ba sannan kuma bayan haka sai martaba ta karshe ita ce martabatul mashi'a shine abubuwa suna faruwa ne gurgudu yanda Allah ya so bayan Allah ya sani bayan Allah ya halitta bayan Allah ya rubuta to kuma in kaga abu ya zo faruwa to yana faruwa yadda Allah yake so ne duk wannan duniya da wajenta da cikinta duka tana tafiya ne gurgudun yadda Allah yake so sannan ko mu ma abubuwan da muke so wanda muke aikatawa sai yanda Allah yake so ne kafin abun yake iya faruwa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin da kuma wato a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuna mana yadda Allah madaukakin sarki komai yake faruwa yana faruwa ne gurgurdan yanda Allah ya ga dama inda Allah bai so bada abun ba zai faru ba to waɗannan abubuwa sune maratib na al-imani bil qadar sannan abubuwan da ya kamata mutum ya sani dangane da kaddara shine ita kaddara sirri ce ta Allah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas yake faɗa sirri ne na Allah a cikin halittunsa ba wanda yake iya itla'i ya gane menene kaddarar Allah shi yasa ba wanda ya san za a fara wannan cuta da yanzu ake ciki da tuntunin an nema mata magani an yi kokari an tanadi rigakafin ta amma ba a san za ta faru ba ha kuma ba a san zuwa yaushe ne zai kare ba ba wanda ya sani sai dai a ta prediction ana kokari ana shaci fadi sannan ba a san suwaye da waye za su kamu ba wannan duk kaddarar Allah ce yana nan a record dinsa ya san komai kuma ya san suwaye za ta ci sannan kuma da illolin da za ta yi a duniya da kuma wato zuwa yaushe ne za ta kare wannan ya shafi mashi'ar Allah sannan kuma yana daga cikin abin da mutum ya kamata ya gane shine Allah madaukakin sarki yana da mashi'a amma bawa ma yana da tasa mashi'a shi yasa kake ganin dama in kana so kai abu kaza sai kai ba wanda zai saka dole kai sallah sai in ka so in kaga daman yi kuma amma ba za a hana ka ba ba wanda zai hana ka shan giya ko yin kafirci ko aikata wani abu na laifi amma in kana so kai sai kaga ka je kai ba wanda zai hana ka to Allah ne yake yarda ya bada dama kuma da abin nan da son sa abin zai faru ne kafin ya iya faruwa ko mai kyau ko mai muni idan da Allah bai ga dama bada ba abin da zai faru walau sha'a rabbuka ma fa'alu wannan kadan kenan daga cikin dan bayani akan kaddara wanda ina gani kaman wannan lokaci ba zai iya bayarwa ayi bayani da zai iya gamsarwa ba amma dai in mutum ya bi cikin sauran karatuttuka mutum ya iya samun dogon bayani sai tambaya ta gaba tambayar wani daga Jamhuriyar Niger ake ce Abdu yayi tambaya dangane da cewa yayi suntuwa kuma yace ya tsunci abinda ya kai jaka 20 amma yana cikin tsananin bukata don haka sai ya amfani da kudin nan da niyan cewa in an zo mai shi in ya zo sai ya dashi kayan shi shin menene hukuncin wannan to suntuwa dai dama kala biyu ce yawwa a suntuwa kala biyu ce ko dai ka tsunci abinda wato tunanin mutumin da yake matsakaici in ya yarda wannan abun zai je nema ya iya cigiya ko kuma ka tsinci abinda matsakaicin mutum a tattalin arziki in ya fadi ba zai tsaya yana nema ba in ka tsinci karamin abu wanda bai kai haka ba to kawai ka dauka abun ka je ka ci kamar ka tsinci to ka ce jika 20 to ko in ce jika 1 in ka tsinci jika 1 misali kaga mutumin da yake matsakaici a tattalin arziki wanda ba babban mai kuɗi ba amma ba talaka ba na can kasa dan matsakaici ba zai tsaya yana nema wai jaka ɗaya ta bata ba wannan in ka dauka kawai in ka tsinci irin shi kawai ka kashe abunka ba sai ka yi wani wata cigiya ba haka kuma ko ka tsinci dabino a hanya ko ka tsinci wani abu da mutum ya yar ko wani abu nasa ya zuba wanda kai kana da bukata zaka ci wannan zaka iya daukawa ka ci sannan kuma malamai suna hada wannan da abin da in ka bar shi ma zai iya lalacewa kwata-kwata kamar ka tsinci dabba a cikin daji wanda ta bata kaga wannan in ka ce zaka yi cigiya ta ina zaka yi cigiya a cikin daji ne ba wanda abin nan ka sani sannan kuma to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko dai ka ci ko ka bar wa kura abin nan ko kuma wani zai samu shi ya ci zaka in ka samu wannan kana iya yankawa kawai ka yi amfani da shi kashi na biyu shine ka tsinci abin da hankalin mutum zai je a kai kamar yanzu wannan jaka 20 din ina gani kamar matsakaici hala zai dani cigiya yace kai kudin sa fa jaka 20 ya bata to yi irin wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka tsinta sai ka tsaya ka gane sannan sai ka yi cigiya zuwa shekara guda idan an samu mai shi ya zo ya bayani ka fahimta sai ka bashi kayan shi to zaka ajiye ne a matsayin ajiya in ka ajiye a matsayin ajiya kana yin cigiya kamar yanzu kai da kake cewa in mai shi ya zo sai ka hado kudin shi sai ka bashi tunda dama kai mai ajiya ne amma idan baka riga kai hakan ba in kuma ka kai shekara daga baya sai ya zo shi kuma mutumin sai ya zo sai bai zo ya bayyana ba to zaka bashi wato wanda ya ce wai jaka 20 a Niger is not specified me kake nufi a ba dole sai ka gane ba aikin da na mishi kai dai kawai a nan kasar ku kai ba sai ku kiyasta ku a nan kiyasin ku nawa ne to wani ya ce 4000 ne amma 4000 nan matsakaici zai tsaya yana duba to 4000 ne to kamar haka ne dai duk dai kudin da a tunanin ka san da cewa mai shi zai iya zuwa ya zo nema ba talaka na can kasa ba talaka na can kasa ko da ya ji ɗaya ne faɗi sai ya nema to amma wanda yake matsakaici ba kuɗin da zai zama cewa sai ya tsaya yana tambaya ina yake to shine ake magana a kai haka irin wannan idan kai cibiya mai shi bai zo ba zuwa shekara to ya zama naka kawai sai ka ci abinka in ka ci daga baya in ya zo sai ka biya shi kuɗin shi in kuma bai zo ba ka ci halal wannan shine abin da yake amma kamar wannan da yanzu da kai ya zama kamar ka ci kuɗin ajiya ne tunda an baka ajiya ne nan gaba in dai ba da lalura ba ba za ka taɓa ba amma tunda kai ka ce kana cikin lalura ne to lalura tana iya sa ka taɓa kuɗin ajiya in lalura da ta sa dole ne kamar yadda yake bukata ce ta abinci bai da komi to irin wannan kana iya haka daga baya in mai shi ya zo sai ka ba shi kayan shi Allah ya sa karka yi ta addu'a a kan karbe shi yanzu sai wani Abubakar Sirajo daga Kandahar Abauchi yana tambayar cewa mene ne hukuncin yin alola a banɗaki ya halarta ka yi alola a banɗaki kuma in ka yi alolar ka ta yi sannan me ya kuma addu'ar da ake yi in an gama kana iya barin addu'ar sai in ka fito sai ka yi idan wurin babu tsarki amma in wurin akwai tsarki ma don ka karanta baka yi laifi ba wallahu alam kamar yadda Malam Albani yake faɗa dangane da irin banɗakin nan da yake da tsaftar da babu komi don mutum ya yi tsaftar da babu komi a ciki don mutum ya yi wanka kuma sai ya karanta wani abu na zikiri saboda hadisin na Aisha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani sannan sai tambayar Abdulrahman Dutsen Tanshi yana cewa idan cikin ƙasa da wata uku ya zuba ya zube to shin akwai sallah da azumi a kanta wanda ta yi farin ciki wadda ta yi ɓarin ciki sakamakon abin nan sakamakon haihuwa ya kasu kashi biyu ko dai ya zama ta yi ɓari ne wato abin da ya riga ya kai halittar ɗan adam ko kuma wanda bai riga ya kai cikin halittar ɗan adam ba abin da nake nufi da halittar ɗan adam shine ya zama ana iya gane wato siffar cewa wannan abin ɗan adam ne ko ya nuna alama ta ɗan adam da kuma wanda ba za a iya gane haka ba idan wanda za a iya gane wanda aka riga aka fahimta kamar misalin wanda ya kai wata hudu kenan ko ya sama to wannan malamai sun ce wato za a yi yana ɗaukan hukunce-hukuncen mace mai biki haka zai hana sallah a lokacin da jini yake zuba zai hana azumi da sauransu amma idan bai kai haka ba to shi wannan zai zama baya ciki wannan shine mazhabar Hanabila da kuma Shafi'iyya amma mazhabar Malikiyya da kuma Hanafiyya shine dukkan inda har ya riga ya zama ciki to koda cikin wata ɗaya ne ko satuttuka in dai mace ta yi ɓari to shi ma wannan jinin naƙuda ne a jinin biki ne kamar zancen da ya fi rinjaye shine wancan zancen cewa in dai bai kai wata huɗu ba kawai ta zubar da jini ne to wannan baya ɗaukan hukuncin wilada baya ɗaukan hukuncin haihuwa kamar yadda nan da ka ce wato wata uku to abin da za a yi la'akari shi ba watan ba ne lokacin da ta ɓarar idan dai ta ga jini ne kawai ya zube ba ta ga ko ta ga wani abu kawai wanda ba ta ga alamar ya nuna alamar zama ɗan adam ba to in dai ta ga alamar siffar ɗan adam ne ta haifa to kamar ta haifi mutum ne to wannan ita hukuncin haihuwa ne amma in dai ta zubar da jini kawai da sauransu to wannan bai riga ya zama ɗan adam ba wallahu a'lam sai hadi sai tambayar Abdulmalik daga Katsina wanda yake tambayar cewa idan mutum yana sallar tarawihi sai ya mantuwa ya raka'a uku a maimakon biyu shin zai yi ba a ji ko yaya idan ka manta ka yi raka'a uku ka tashi ka ƙara to yana daidai da sallar nafila ne yana daidai da sallar farilla ne don haka za ka yi sujada ta rukunwa za ka yi sujadar ba'adi duk da cewa waɗansu malamai suna cewa idan nafila ce sai kai mata raka'a uku to sai ka tashi ka ƙaro sai ya zama huɗu don ta zama shafa'i wanda kuma wannan magana tana da ƙarfi ta fuskar cewa dukkan nafiloli shafa'i ne in banda ana yin su raka'a biyu ne ko kuma ana yin su a adadi na cika huɗu ko shida ko makamancin haka sai wutri ita ce ake yin ta ya zama ko ɗaya ko uku ko biyar ko makamantan wannan haka dai in mutum ba wutri ya zo yin niyya ba to in mutum ya zarce ya yi uku kawai ya ƙara sai su zama huɗu shine abin da yake dacewa amma mutum ya tsaya a haka ya sallama uku to lallai sai sujudan ba abi sai ya zama ta gyara masa. Tambaya ta gaba ita ce ta lawan Ibrahim daga karamar hukumar Toro a Bauchi, yana tambaya cewa menene matsayin azumin waɗanda suke ɗaukar azumi tun kwana biyu ko kuma uku kafin watan Ramadan. Wannan laifi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi a gabaci watan Ramadan da azumi ko da yini ɗaya ko yini biyu kafin nan. Hadithin Abu Huraira ne a cikin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmayn, kada ku gabaci wato watan Ramadan da azumin yini na farko yini ɗaya ko biyu. Sai ce sai dai mutumin da dama ya fara yin wani azumi da ya saba yi, to wannan babu laifi. Kamar yanzu wannan azumin da muka ɗauka ranar Juma'a, to wanda ya saba yin azumin Litinin da Alhamis, to ranar Alhamis wanda ya azuminsa ya yi daidai babu laifi tunda dama ya saba. Amma haka kawai ka ƙirƙiri yin azumi saboda kawai gobe za a fara Ramadan shi ne wanda aka hana, wallahu alam. Sai tambayar Mustapha Ishaq daga Kano da yake tambaya dangane da cewa ya yi sallar asuba ne a masallaci da aka fitar kafin ya yi wannan zikirin guda goma da ake yi, wanda ake yi kafin a motsa ƙafa. Sai wani ya zo ya ce masa, sai wani ya nemi ya matsa shi kuma sai ya ɗan matsa, to ya wannan zikirin ya samu ladarsa ko kuma bai samu ba? Ya tabbaci a cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito kuma ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya salla asuba ko sallar magriba ya yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafin mutum ya canza kafarsa a yadda take, wato lokacin da yake nade da kafarsa a yanda yayi tahiyya har ya sallama, ya tsaya a hakan bai canza ba, ya karanta wannan sau goma. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladadin da za a bashi, to shine yake cewa in mutum ya haka ya ladarsa. Idan dai ka tsaya a hayar da kake kawai ka matsa baka miƙe kafarka ba, kafarka tana na ɗaya da take, wa huwa sanin rijilaihi, Annabi ya ce shikenan ko da ka matsa ba matsala. Ai ba a ce wai ka ci gaba da zama inda kake ba, ka ci gaba a hayar da kake ne, baka kana kafarka har yanzu tana lankwashe a zama a yadda kake, ka matsa babu matsala. Amma in ya zamana wato ya kai ga har ka miƙe kafarka ka canza, to wannan sai zama ka samu ladar zikirin amma baka samu ladar yi ana naɗe da kafa ba. Ina fata kuma ka fahimta. Sai wannan da yake tambaya daga Federal Poly, Ibrahim yake tambaya akan cewa a ƙara masa bayani dangane da wani hukuncin aikata zunubi akan wanda yake ya san da zunubin amma kuma sai ya dogara da kaza, sai ya rubuta wani abu. Na gaya muku cewa in ku rubuta abu da Larabci baya fitowa a nan, don haka ni ban ma san wata aya ko wani hadisi ne ka rubuta ba. Abinda dai zan gaya ma shi ne mutum baya dogara da cewa ya ce ai Allah zai yafe, sai mutum ya aikata laifi haka kawai abinsa, mutum ya sakaci da cewa inna lillahi ghafurur rahim ko kuma la taqnatu min rahmatillah da sauransu. Mutum baya yin wannan saboda shi ne israri, ko kuma mutum ya rena laifi ya ce wannan ai karami ne. Allah ya ce wala yusibu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sannan kuma wato Allah madaukakin sarki baya so mutum ya nuna kamar bai damu ba da yanda Allah zai yi. Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa al-qawmul khasir. Sannan kuma sai tambayar Jafar Muhammad Sani daga Ibrahim Bakwa Bauchi, ya ce yana so a yi masa bayani ne akan irin bashi da kasa da kasa suke ci kamar Najeriya, sannan kuma in aka zo ba a biya ba wannan in aka jira na kiyama, shin ɗaiɗaiku na ɗan ƙasa za a Allah ne zai kama su dukansu sai sun biya, ko kuma a waye za a kama? Za a kama wanda suka ci bashi mana, kai kan ka ci bashi ne, kana zaune ai baka san yanda aka ci ba, Allah kuma ba zai kama ka ka abinda baka aikata ba. Sai kuma Nazifi Adam daga jihar Katsina yana tambaya kan cewa ya mafarki da daddare, kuma idan ya yi wanka zai cutar da shi, to sannan kuma kuma menene dai kawai idan mutum ya ga cewa ba zai iya amfani da ruwa ba kawai ya yi taimama, wannan ai mun sha faɗa falan ta ji duma an fata yamma Musa idan fagi ba. Sai tambayar Yusuf Shehu daga Zamawa cewa iyalinsa tana da juna ya kai tsawon wata takwas, kuma in ta yi azumi tana shan wahala kuma har ya kai ga ya za ta yi, wannan ma mun sha faɗa ai kawai za ta rama ne daga baya. Sai kuma mai tambayar ta haka za ta iya shan ruwa daga baya ta rama? ba batun ciyarwa. Sai wanda ya tambaya wata daga jihar Taraba tana tambaya cewa wace addu'a za a bata ta rika yi saboda in sha'awa ta dame ta don ta daina yin masturbation kuma tana son aure amma iyayenta sun hana ta ba su fahimce ta ba. Wannan muna daɗa ƙara jaddadawa kira ga iyaye akan su ji tsoron Allah. Duk wanda ƴarka ta nuna cewa tana son aure wajibi ne ya aurar da ita kamar yadda Allah ce wa ankihu al-ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imanikum. In mutum ya ƙi kuma ta ɗauki laifi to Allah zai iya kama shi. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن متم ألا يطور مسكين أنسى كما إرث سنة بكاة أولي تاكما تاممجي واندا كما يتشنشنتا متم يكيا أولد إتا أكبر ودواني دليل ناسا لدنيا تواننا يشري أبن الذي جيزا وألا أرانا القيامة. كي كما أبن الله دامو شيء مكيشيني كيريك أيها من أزمي سنن كما baki da wata addu'a ta musamman da wai ita ce kawai zaki yi kawai dai ki ci gaba da yin abubuwa na yawan azkar da karatun alqur'ani da yin abota da masu kikkiawan hali da sauransu da kuma neman Allah ubangiji ya kare ki. Sannan yana daga cikin abinda yake da sauki wajen in mutum yana da wani laifin da ya kasa dainawa kuma ya dame shi, Sheikhul Islam ya ce mutum ya rika yawan yin istighfari kai ta istighfari da za ka zauna a rana ka yi sau 1000 ko ka wuce haka to sai kaga Allah ya sa zuciyarka ta tsamace abun in Allah ya yarda. Sannan sai tambayar Aminu Awwal daga jihar Plateau yana cewa yana yin aikin a Chaba kuma sai dauki mata 3 a yace mutum ne yake yin aikin a Chaba sai dauki mata 3-in-1 ya yanayin azumin shi wace maka 1 ma ya halatta balantana 3-in-1 abi halatta baka dauki mace sai dai inda lalura ce kawai take iya sa a goyi macin da ba da matar ka ba. In ba haka ba sai dai ta hau a daidaita sahu ko kuma wani abu amma ba za ta hau mashin ba. In kuma ka dauka wani abu ya je faru da kai da azumin ka ohon ka. Sai kuma Yakubu Mukhtar shi ma daga jihar Plateau yana tambaya akan sau da yawa idan mutum ya mutu idan mutum zai nafila sai ga baya kabbara shi a masa bayani me yasa ba a kabbara ba a yi ne saboda ba a yi mana saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kabbara ban an zo nafila ba a kabbara shi yasa kai ma ba za ka yi ba. Sannan yana tambaya cewa me yasa ya ga waɗansu liman ya taso ya su zauna kafin a tashi. Abinda yasa kaga haka shine akwai wani hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam na Malik ibn al-Huwayri cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo miƙewa a raka'a ta 1 da kuma ta 3 baya miƙewa sai ya dan zauna to wannan zaman ne suke yi. Amma abin da yafi dacewa shine idan limamin ka bai ba sai ma ba za ka yi ba. In limamin ka ya miƙe to kai ma miƙewa kawai za ka yi. In limamin ka ya zauna kuma kai ma sai ka zauna saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi. Iqama yake nufi shi yasa ai yace kabbara. Ai in ka ji ami ya ce maka kabbara iqama yake nufi. Iqama ita ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah zuwa la ilaha illa Allah wannan shine iqama shi yake nufi da kabbara. Amma kabbara harama kan ai ya iya shine ai Allahu akbar a fara to haka ake fara nafila. Sannan Yusuf Ibrahim yana tambaya cewa wanda yake sana'ar dinkin laya kuma idan ya sayi abinci yayi maka tayi zaka iya ci eh zaka iya ci. Duk wanda yake samun kuɗi na haram haram din ya tsaya a kansa ne. In ya baka wani abu na abincinsa ka ci kai ba ruwanka bai shafe ka ba shi ya jiyo da kansa. Sannan wani yana tambaya cewa saboda Allah ya ce la taziru waziratun wizra ukhra kar wani ya ce ban kawo dalili ba. Sannan wani yana tambaya cewa da karamar kumar shandam a jihar Plateau cewa menene ingancin hadisin da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallan nafila kafin magariba. To ban san me kake nufi ba. In kana nufi yin nafila bayan la'asar kafin rana ta fadi Annabi ya hana. Hadisi ne na Abdullahi ibn Umar ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata ba'da salati al-asr hatta taghruba ash-shams. Babu salla bayan sallan la'asar har sai rana ta fadi. Yana nufi sallan nafila kenan. Amma kuma idan kana nufi bayan rana ta faɗi kafin a tada sallan magariba ne to wannan kan ya halatta a yi nafila saboda ya tabbata cikin hadisin Abdullahi ibn Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin nan sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha kuyi nafila kafin mangariba wanda ya ga dama don haka nafila ce ana samun lada in kana so sai kuma Ayyuba Abubakar daga Gwaram ta Alƙaliri a nan jihar Bauchi yana tambaya dangane da wani wasa wanda ake cewa what wanda matasa suke yi menene hukuncinsa wannan shi ma mun yi bayanin shi a baya an kada duka ratun fa zalikumullahu rabbukumul haqq fa ma da ba'da al-haqq illa ad-dalal a karkashin wannan aya mun yi bayani akan hukuncin wasa irin wannan hadda game da karta da ludo duk mun yi bayani sai wannan ma mun yi bayani akan tambayarsa dangane da sirace mun ce ba laifi bane yin sirace a cikin azumi sai kuma wani Abubakar shi ma daga Shandam yana tambayar ya halatta gina block a gaban kabari saboda irin ka gane mamacinsa dan in zai masa addu'a ya halatta idan za a dan dora ne ko dutse ko wani tubali ko block din dan karami wanda zai saka iya ganewa amma yin gini da za a haka wani wuri a tona a kwaba kasa a yi waye a yi masa wani abu na musamman wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin gini akan kabari amma kuma in dai don alama ce wanda za a sa wannan sunna ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ma an sa masa wallahu alam sannan sai tambayar Abdulrazzaq Musa Aliyu daga kibiyar jihar Kano wanda yake tambaya akan wanda ake bin sa azumi guda biyu bai rama ba har wani azumin ya zo kuma yana da lafiya da kwanciyar hankali to menene hukuncinsa wannan ma mun sha amsawa hukuncinsa dole dai sai ya rama na farko dai malamai sun ce ya yi laifi idan mutum ya bar azumi har wani azumin ya zago bai rama ba to ya yi laifi saboda ya yi tafriti ne to amma menene hukuncinsa in ya zo rama wannan azumin waɗansu malamai kamar Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Ahmad suka ce mutum ya rama sai ya yi ciyarwa tare da ramawar duk azumin da ka bari har azumin wata shekara ta zo ta same ka baka biya ba to in ka zo za ka biya sannan kuma za ka ciyar da miskini akan kowane azumi amma waɗansu malaman kamar Imamu Abu Hanifa ya ce a za ka dai biya azumin amma ba wanda ya dora maka cewa sai ka yi ciyarwa su waɗancan suka ce an ruwaito daga wasu sahabbai ne kamar Abu Huraira cewa sun ce mutumin da ya yi jinkiri haka sai ya riƙa ciyarwa su kuma waɗannan suka ce ai ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci karo kuma da ayoyi domin aya a alqur'ani cewa Allah ya yi fa'idatu min ayamin ukhar mutum ya biya a waɗansu kwanakin Allah bai keɓe wasu kwanaki ba ne kuma bai kawo penalty akan in mutum ya jinkirta ya ce kuma dole kafin wani azumin ba don haka sai suka ce babu komai akan mutum wannan da yawa daga cikin malamai na tahqiqi suna goyon bayan wannan kamar Imam al-Bukhari shi ma wannan shine ra'ayinsa shine kuma ma ra'ayin Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen cewa babu wani abu akan mutum sai dai mutum ya rama azumin kawai sai istighfari ya tuba saboda jinkirin da yayi wallahu alam ina ganin kuma wannan dalilin kamar ya fi karfi sai Mustafa daga ATBU wanda yake tambaya akan yace hadisin nan da yake magana akan nisan da ke tsakanin kunne da kafadun mala'ikun da suke rike da al'arshi yace a karatun ka na cikin suratul araf naji ta ce nisan sa tsawon tafiyar shekara 70 annan a wata takaitacciyar fadakarwar ka kuma ka ce tafiyar shekara 500 ne to in dai har kamar yadda ka ce na faɗi hakan to na yi kuskure ba daidai ba ne abin da ya tabbata a cikin hadisi na Abu Dharr a hadisin Jabir ɗan Abdullahi wanda Abu Dawud ya ruwaito shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara 700 ne ba 70 ba kuma 500 ba shekara 700 ne yanda hadisin yake shine udina li an uhaddisa an malakin min malaikati Allah min hamalati al-arshi ma baina shahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 am yace an bani dama in yi zance dangane da ɗaya daga cikin mala'ikun Allah da ke riƙe da al'arshi tsakanin fatar kunnensa, wannan shi ne shahmatul uzur, wannan ɗan fatar mai laushi da yake ƙarshen kunne a ƙasa inda ake sa ɗan kunne na mata har zuwa kafaɗansa, ɗan tsakanin nan kawai ya kai nisan tafiya shekara 700. Sai wani ɗan ladi daga Bauchi yana tambaya cewa bai tambaya ba, addu'a kawai yayi. Amin. Ku sani cewa yawanci duk kowa ya rubuto yana rubuto addu'o'i, kuma ina gani ba na bukatar a ce sai na karanta ne. Allah Ubangiji ya amsa duk addu'o'in da kuke yi da duk abubuwan da kuke faɗa dangane da mu ko karatun da muke yi, Allah ya karɓa wannan tsakanin mu da ku ne da Ubangiji, shi yasa ba na bukatar in karanta shi mutane su ji. Sannan sai Al-Hasan Yahaya Rimi daga jihar Katsina yana tambaya dangane da idan mutum ya yi kisan kai ba da gangan ba, kafara ce zai yi kadai ko kuma hadda diya, duka biyun ne zai yi, domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatil mu'mina wa diya, to haka duka biyun ne za ka yi, sai dai diyar illa an yasaddaku sai in an yafe maka, amma ita kafara haƙƙin Allah ne, diya kuma haƙƙin ɗan uwan wanda ka kashe, kaga kowanne yana zaman kansa ne. Habib Muhammad daga Abuja yana tambaya dangane da riƙe Al-Qur'ani yayin da mutum zai sallata hajjin a gida idan bai haddace ba, ya halatta? An rawaito wannan daga Nana Aisha da wasu cikin magabata cewa ya halatta, wanda bai haddace ba yana iya riƙewa ko a wayarka ko a mus'ab kai karatunka a cikin sallar nafila. Sannan Umar Usman Suleiman daga Yobe yana tambaya cewa miji ne da matarsa, sai miji ya riƙe hannun matarsa, sai matar ta ce ka sake min hannuna, sai ce na sake ki, mene ne hukuncin wannan? Hukuncinsa shine yanda abin ya faru a lokacin. Yawwa, idan ana taɗin maganar saki ne suna faɗa, sai ta ce ka sake ni, sai ce na sake ki, shikenan wannan ta tafi ne. Amma ana cikin zaman lafiya kawai ya riƙe hannunta, ai siyakin shi zai nuna. Allah kuma yana aiki da abin da kuke nufi ne a zukatanku. Don haka sai ta ce sake min hannuna, sai ce na sake ki, wannan kuma baya nufin cewa ya sake ta na saki. Wallahu a'lam. Aminatu Husaini tana tambaya akan menene, a mata ƙarin bayani akan iqamar mace gabanin sallah. Iqama ba a dora wa mace ba, amma idan ta ga dama ta yi babu laifi, amma dai duk mace in ta zo yin sallah ta wuce sallar ta haka kawai. An ruwaito kamar da Imam al-Baihaqi ya ruwaito, kuma Hafiz Ibn Hajar ya inganta shi daga Umar ɗan Khattab ya ce laisa alal nisa'i adanun wala iqama, mata kan ba ruwansu da kiran sallah, ba ruwansu da iqama, wannan na maza ne, don haka za ta yi sallarta da nafila da farilla duka ɗaya ne a wurinta. Amma in ta yi iqama kamar yadda malikiya suka ce, shikenan shi ma ya yi sallarta ta yi. Wallahu a'lam. Sai wani mai tambaya Mustapha daga ATBU ya ce a gaya masa bambanci tsakanin nahawu da adab da kuma sarfu, dukansu ɓangarori ne na ilimin larabci, kamar yadda a larabci a turanci kake da ilimin grammar to shine nahawu, kamar yadda a turanci kake da literature shine adab, kamar yadda a turanci kake da morphology shine sarf a larabci. Sai Abubakar Ibrahim daga Gombe yana tambaya akan menene hukuncin bin sarakunan gargajiya, shin wajibi ne ko mustahabi ne? Da yanzu bamu da sarakuna masu aiki da alqur'ani da hadisi, hukuncin bin su shine yadda Allah ya ce ya alladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, ai inde shugabanni ne ko shugabanni ne, zaka za a yi musu biyayya, sai dai in sun yi umarni akan abin da ya saba to nan ba za a musu biyayya ba, amma in dai sunan su shugabanni to za ka yi musu biyayya, in dai abin da suka yi umarni bai saba ba, kuma ba ruwanka da maganan suna aiki da hadisi ko ba ta aiki da hadisi, don Allah bai jingina aiki da qur'ani da hadisi a matsayin sharadin yin biyayya ga shugaba ba. Bala daga ATB yana tambaya cewa menene hukuncin sawa gawa auduga a ido ko a baki da hammata da sauransu, wannan an rawaito shi daga magabata suna yin haka, kuma ya tabbata kamar yadda aka rawaito daga wato riwayoyi daban-daban, don haka ya tabbata sanya wannan auduga din kamar yadda ka gani ana yi. Kuma wasu malamai ma sun ce kusan ijma'i ne akan halaccin yin hakan. Yusuf Mu'azu daga Abuja yana tambaya akan cewa yana so a gaya mata addu'a da zai karanta
domin aw ya halatta ya karanta alqur'ani domin neman wata bukata ya yi addu'a eh ya halatta saboda alqur'ani maganar Allah ce ana tawassuli kuwa da maganar Allah da sifofinsa saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila don haka ya halatta sai Yahya Suleiman daga Zaria ya rubuto dogon abu yace ga tambayar amma ni ban ga tambayar ba baka rubutun ya yanke sai wannan Kasim daga kafin madaki yana tambaya akan shiga cikin sahu da tsarin yin musabaha da kuma yadda ake yin sahu a yanzu da ake sa mutane saboda neman kariya sai yake cewa a cikin wannan abuwan da ake yi din nan ya halatta ko kuma ya halatta mana ai dalili ne yake jawowa ita shari'a musulunci tana canzawa ai tana yin daidai da kowane yanayi na dan adam ita ba ta canzawa amma in al'amari ya canza to zai same ta ita tana nan a wurin haka ya dace akan in al'amari ya jawo to ana iya canza abubuwa haka rashin musafaha dama mustahabbi ne rashin cika sahu kamar yadda aka saba dama sunna ne rashin samun sallar jam'i a wasu sallolin kamar juma'a wannan dukan su ba su kai lalurar da take kan kare lafiyar mutane da kuma rayukan su ba haka don an yi wannan babu laifi kamar yadda muka karanta a cikin karatutukan mu na baya in kabi Buhari Romi yana tambaya akan cewa wannan tambaya mun riga mun taba amsa ta duka ba sai na karanta ba Abdul Hakim Rashid yana tambaya cewa rakoi guda 12 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rika yi to yake cewa wanda ake bayan sallar isha zai iya yi ne a yanzu a azumi ya zai yi zai kafin a fara asham ko sai bayan yayi asham zaka iya ana yin sallama sai kai wannan ai kafin a fara asham din sannan kuma in ya zama ana yin sallama ne aka fara asham din shikenan wannan nafilar da kai din sai ka zo ta zama a madadin wancan Usman Yalwa yana tambaya cewa daidai ne mai azumi yana shan wahala har ya kai shiga amai da jini amma ya ke sha ruwa an ce sha ruwa ya ki a wannan ba daidai bane in mutum yaji yana da kabilar muka faɗa a ranar farko in mutum azumi ya kai yana bashi tsananin wahala ta yanda zai iya kawo masa cuta to wajibi ne ma ya sha ruwa don haka ba gwaninta bane mutum yaji ya kai kansa ga halaka da niyyar wanshi yana yin azumi saboda da Allah ya faɗa yayin azumi sai Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusr Allah fa yana son muku sauki ne wala yuridu bikum al-usr ba Allah yana son muku wahala bane don haka ba yunwar ko kishiruwan Allah ke so ba abinda yake cikin zuciyarka na takawa Allah ke so don haka in kaga akwai tsananin wahala ko a yanzu ne na fara cewa waɗanda suke da garuruwan da ake tsananin zafin rana da wahala ta kai wahala yanda mutum in ya azumi yana gani zai tagayyara ko zai tayar da wani ciwo ko da kawo mutum ya kare azumi ka dauka ka gwada kamar zaka iya amma in ka zo ka ji ka gagara Allah ya fita malam dauko burodi ka ci abin ka sha shayi gobe in Allah ya kai mu ka dauka ran da duk zaka iya in Allah ya kai mu lokacin da yake da sauki fa iddatu min ayamin ukha Allah bai saukar da musulunci don ya kashe mutane ba sannan Abdulsalam Ahmad daga kusurwan fada a Bauchi yana tambaya akan darasi na 11 da muka yi yace yace nayi bayani akan maganar ruqiya yana bukata dan Allah wai alaran ba ya fara jawo jero su amma babar shi ya jero su gaba ɗaya ba shi kuma yana son su kaza da kaza ai lokaci ne ya kure kusan kuma wannan karatun namu ba wai a cikin wannan karatun ne muke gama komai ba muna nuna muku ne cewa alqur'ani akwai komai a ciki sai mu dauko abin to sai ka je cikin babin abin sai ka ƙara koyo in babi ne na fiqhu muka dan fara tabawa ko na aqida ko na tarihi ko na science and technology ko na wani abu na zamani wannan duk muna yi ne don ka gane alqur'ani gaskiya ne amma ba wai za mu gama exhaustive bayani akan wannan ba sai ka je cikin babi sai ka je ka koyi karatu a wurin malaman da suka shafi wannan ka samu littattafai da suke magana akan masul jin sai ka sami duka ƙarin bayani akai amma dai a cikin dan wannan karatu ina gani ba zai wadatar ba kamar yadda ni kaina dan wannan karatu ai bai sa na zama mai ruqiya ba shi yasa nake cewa kar wani ya zo ya mun sallama ko ya bugo mini waya ya ce ga wata bata da lafiya aljanni sun kama ta dan ni ma ban kiya ba iya dan na wadan shi ne in ja wa'annan ayoyin kuma na ja an gama sai a samu malaman masu ruqiya su kuma sai a same su su ma su ci abinci
Malam Nabi Muhammad yana tambaya akan cewa daga jihar Jigawa ya ce menene bambanci tsakanin ilimomin nan guda biyu na ilimin falaki da kuma ilimin taurari. Waɗannan abubuwa guda biyu da ka faɗa wato ilmul hisab da kuma ilmul nujum dukansu ilimummuka ne waɗanda mutane suke koyo. Amma lokaci ba zai bayar in yi maka dogon bayani a kai ba, ina tsammani mun yi a cikin suratul an'am wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ina tsammani mun yi magana akan babin tanjimi. Tanjimi dai na ilimin taurari ya kasance shi zo, akwai astronomy, akwai astrology. Wannan guda biyun da ilimi ne guda daya, daga baya sai aka zo aka raba su. An fara rabawa ya zama abinda ake karantawa ma ilimin boko a yanzu tun daga 17th century zuwa 18th century suka zama abuwa biyu. Astronomy ya fi alaka da wanda ya halatta, shine ilimi akan sanin wato ilimin falaki na wanda suka kware suke iya gane al'amura na zahiri, na yaushe ne ake tsammani wata za ta tsaya, yaushe ne rana za ta fito, yaushe ne ake gane bambancin lokaci a guri kaza, ga tsarin lokacinsu, ga tsarin ganin wata da sauransu. Wannan ya halatta kaulan wahidin shi ta hanyar lissafi da kuma ilimi na science na physics da shi ake gane shi, don haka wannan ya halatta. Amma kuma astrology wanda shi kuma ilimin tanjim shi da yawa daga cikinsa akwai abin da mutane suke shiga wanda bai halatta ba, ɓangaren da ya halatta a cikinsa ya halatta, amma ɓangaren da ba su halatta ba suna da yawa. Shi ya kutsawa kan ta hanyar ilimin taurari domin a gane yadda yake ɗabi'a a kan mutane, a ce wane zai yi rashin lafiya a lokaci, wane zai talauce, wane zai ci mulki, wane zai faɗi. Mun taɓa yin magana mai wannan mai zafi wanda na yi rubutu a Facebook dangane da nake cewa gidan radio na Amurka wanda suke hira da wani malami wanda yake bayani akan wannan, ya ce a wannan shekara za a yi kaza a siyasar Najeriya, a siyasar kaza. Nace wannan ƙarya ce, kuma wannan bai halatta ba a musulunci. Shine irin wanda bai halatta ba ka ce ka gano ta hanyar tauraro kaza wani zai ci kaza. Suka yi ta yin wannan, suka ce Donald Trump zai faɗi a zaɓe, Donald Trump ya gole su kuma zai ci zaɓe. Shi yasa muka ƙara cewa wannan ƙarya ce, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan. Da haka mutum yana kutsawa ne a cikin harka na gaibi. Amma mutum ya faru da ilimin taurari, yanda ake gane hanyoyi, yanda ake gane geography, yanda ake gane abubuwa na lissafi, na watanni, da kwanaki, da sauransu, wannan duka shi ya halatta ilimi ne na kimiyya. Sannan sai Abdulrahman daga Zaria da yake tambaya dangane da matsalar yawan mantuwa, ya zai iya ce in yayi hadda sai ya rika shan wahala kafin ya zauna, sannan kuma yana yawan zubewa, menene maganin wannan? Da yawa daga cikin mutane suna da irin wannan matsala ta rashin. Da farko dai akwai abin da ya shafi kowa, kowane ɗan adam ma fa yana da mantuwa. Kar ka ɗauka akwai mutumin da shi baya mantuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana basharun mithlukum an ta kama tan sau, ni ma mutum ne kamar ku ina mantuwa, Allah ne kadai baya mantuwa, la yadullu rabbi wala yansa. Wannan da farko kenan. Abu na biyu, mutane akwai ɗanda su mantuwarsu ta wuce ka'ida, ta yanda ordinarily in suka haddace abu yanzu ya zube, ko in sun tuna abu yanzu su manta, ko in sun san abu yanzu ya tafi. To wannan abubuwa da yawa suna jawo shi. Abinda na fi baka shawara shine ka samu ƙwararru, ba malamin addini ne kawai zai warware maka wannan ba, ka samu ƙwararru akan wannan, ko likitoci da suke aka yi suke kula akan bincike akan ƙwaƙwalwar ɗan adam, wacce shawara za su baka na dangin abincin da za ka riƙa ci da irin abin da za ka riƙa yi. Sannan mu kuma addinance sai dai mu ce maka ka kula da abubuwan da suke iya gyara abin haka. Wani lokaci saƙo, musamman wasu irin nau'uka na saƙo suna sa kawo mantuwa. Yana daga ciki na shagaya muku cewa masturbation, wato yin istimna'i, yana kawo cutar mantuwa, yana daga ciki. Sannan tsufa ma tana iya jawo wannan asalin ciwo ne natural. Sannan kuma rashin hutu yana kawo mantuwa, da rashin yin bacci ya isashe yana kawo mantuwa, da kuma yawan damuwa da tara abubuwa da yawa. In baka da tsari a rayuwanka, ka har ka wargaza abubuwa, wane duk baka jera abubuwa ba, kana da abubuwa a wargaje, duk yana kawo matsalar mantuwa. Yana daga cikin abin da yake kawo sauki akan wannan matsalar, mutum ya rinka yawan samun hutu, sannan mutum ya rinka tsara abubuwa, sannan mutum ya rinka yawan addu'a, wa qur rabbi zidni ilma, sannan mutum ya zama mai tsoron Allah, yana taimakon sa akan wannan, wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Sannan nau'ukan waɗansu irin abinci waɗanda suke da vitamins da yawa, kamar shan lemo na tsami da na zaki, da kuma waɗanda suke da protein da yawa kamar kwai, da kuma waɗanda suke da waɗansu irin nau'uka na ganyayyaki, da kuma waɗansu nau'uka na mai, musamman ma man coconut, man wayin man kwakwa mutane da yawa suna magana akan yana tsara karfin kokolwa da dai sauransu wannan in ka samu wadanda suka kware za su iya gaya maka sosai sai mai tambaya akan bambanci tsakanin ladan sadaka da na layya to menene kake nufi anan in kana nufi ladan sadaka to shikenan an baka ladan sadaka na mustahabi na layya kuma tunda wajibi ne shi kuma ladan wajibi sai kuma wannan yana tambaya akan hukuncin azumin sa sakamakon wata yarinya ta taba jikinsa sai da ya zubar da maniyyi shikenan azumin ka ya kare mana sai kuma Abu Abdurrahman yana tambaya akan za su yi sallar tarawih a gida maza biyu da mata ya za su maza biyun sai su jeru da liman da mamunsa liman yana hagu mamun kuma ya zo ta daman sai tsaya matan kuma sai su tsaya a baya sannan tambayarsa akan sai kuma Goni Yusuf daga Gaidam a jihar Yobe yana tambaya akan aikin banki wannan mun yi bayani akan ta a cikin suratul baqara sai ka nema a cikin ayoyin da suka yi magana akan riba sai kuma Usman Sange daga Firo a Gubidam yana tambaya akan bashin mashin da ake bayarwa wanda za a saya 200,000 sannan sai kuma sai a baka a bashi a 300,000 wannan ya halatta wannan ba riba bane tunda mashin din aka baka a baka kudi 200,000 a ce ka biya 201,000 haramun ne riba ce amma in kaya aka baka aka kara kudi akai wannan kasuwanci ne shi babu laifi sannan zai kuma wanda suka yi tambaya akan CBN ita ma tana haka da za a baka kaya wannan duk babu laifi in dai kaya za a baka ko nawa ne za a kara maka babu laifi amma in kudi ne za a baka a kara maka to kowane ne bai halatta ba sai dai wanda ya iya halatta musu su ci riba ta hanyar lalura wannan kuma daban sai tambaya ta karshe shine tashi shi Usman Sange wanda yace idan mutum ya laifi aka masa nasiha sai ya kafa hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace kowane mutum kafin a halicce shi an kaddara masa abin da zai yi wannan hujja ce ta mushrikai wa qala allazina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una Allah yace kafirai su ne wanda suke cewa inda Allah ya so da ba mu aikata kaza ba bai halatta mutum ya aikata laifi kuma ya zo jingina da kaddara ba yustajju bi qadari Allah fil masa'id wa la yustajju bihi fil ma'aid ana hujja da kadarin Allah ne idan musiba ta same ka amma ba a hujja da kadarin Allah idan ka je ka kwabo ta shi yasa lokacin sai dina Umar wani yayi haka yayi sata aka kama shi sai yace ai Allah ne ya kaddara mu sai yace yadda Allah ya kaddara maka kai sata haka mu ma ya kaddara mu yanke hannunka sai aka guntule hannunsa don haka kar mutum ya dogara da wannan shine karshen amsoshi akan tambayoyin da kuka rubuto wanda zai rubuto tambayar sa anan gaba ya tura zuwa ga Amir a 08030426237 ko kuma Malam Luqman 08036344267 in mutum ya maimaita ta karatu ya iya jin waɗannan lambobi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.